الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاترة دوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو دايدة تريه لدى أربعين دبيو وان دايدة 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 مي شكرا تدبو دايدة عشرين دايدة ميلادية muna ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa'i illal ladina yasiluna ila qaumin na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum أصرت قلوبهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لهم عليهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله سبحانه وتعالى منكرا تاجيا ينعجي منا ولنا كافرا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا زوا كرشي يأتي تو أكاكا ماسو أكاركشي تو أما دون أكارا فهمتا وانا كسان دا يحكين دا يأيين دا الله سبحانه وتعالى نونا غريسو با أبوني وان ديكي دا علاقة دا ذاتن سبا با أبوني وان ديكي دا علاقة دين المسلمين شبا وانا أبو كين ذاتن متن sai dai kin aikin sa idan ya aikata mummunan aiki sai Allah ya ki wannan aikin yayi umurni da al'umma su ki wannan aikin kuma su yaki aikin amma har a haka Allah yana son shi a matsayin sa na bawon shi dan haka shi yasa in ya tuba Allah subhanahu wataala yake farin ciki da tuban sa ko dan haka Allah yace wa dulaw takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliyaa hatta yuhajiru fi sabilillah فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا wala tattakhudhu minhum waliyan kada ku dauki wani a cikin su majibincin lamarinku masoyinku da za ku rika bashi amana yan majibincin lamurranku ko ko mataimakinku alhali sun riga sun bayyana muku kiyayya ko ko kun gane kiyayyansu ta hanyar munafincin su sai ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misal amma banda waɗanda suke suna da wata dangantaka ko suke wata kabila ta wasu mutane wanda akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninku da su aw ja'ukum hasirat sudurum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum ko ko waɗanda ba wai alƙawarin zaman lafiya suke da shi da wasu wanda kuka yi alƙawari na hudna tsakaninku da su ba a'a su dai kawai sun zo sun same ku sun gaya muku su fa wallahi ba za su iya yakin nan da danginsu saboda addini imaninsu su suna da rauni ba za su iya su shiga su je suna yaƙan ku ba saboda su sun yi imani da Allah ba za su yaƙe ku ba amma fa kuma ba za su haɗu tare da ku kuma su je suna yaƙan ƴan uwansu saboda ƴan uwansu ba sa musulunci ba to waɗannan biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya istisna'in su ya ce su kar ku yaƙe su aw ja'ukum hasirat sudurum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum wato waɗanda suka zo musu zukatansu sun takura suna jin nauyi suna jin wahalan su yaƙe ku ko ko su yaƙi ƴan uwansu walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya so da sai ya daura su akan ku sai su yaƙe ku din kuma su yi nasara akan ku fa in tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaykum salama kama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila idan suka janye hannunsu suka yi withdrawing ba su yaƙe ku ba kuma suka bayyana muku aminci suka zauna da ku cikin aminci to Allah subhanahu wata'ala bai maku umurni da yaƙansu ba kamar yadda muka gani illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq wannan yana tabbatar mana da wata ka'ida ita ce ka'ida ta abinda ake ce ma muwada'a ko musalaha ko hudna ko muhadana wato waɗannan yaƙi ake ciki da su ana yaƙi sosai abokan yaƙi ne na al'ummar musulmi amma sai a ji kai wai yaƙin nan dole ne a yi ta yaƙi ne ai za mu iya zamantakewa ba tare da mun yaƙi ba to bari mu signing pact za mu zauna lafiya da ku za a daina yaƙin kamar da yadda ya faru a sulhul hudaybiya ko ga sharuɗa ba za a yi yaƙi ba tsakaninmu da ku to duk wanda aka yi irin wannan alƙawarin da shi to haramun ne a yaƙe shi addinin musulunci bai yadda a yaƙe shi ba wato wanda aka yi alƙawari na a zauna lafiya ba yaƙin juna shi ba zai cutar da dan dama dai mun ta bayani me yasa addinin musulunci ake yaƙi to tunda an amince daga cutarwansa ya yi alƙawari ba zai kawo hari ya yaƙi musulmi ba kuma ba zai hana musulmai su da'awa su kira zuwa ga addinin Allah ta hanyar lumana da zaman lafiya to dan me za a yaƙe shi ya zauna ya kafircinsa amma ya bar musulmai su yaɗa kalman Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada ya cutar da su to wannan shi yake ce ma musalaha malamai da yawa sun kawo maganganu akan sharuɗan musalaha da sauransu amma duk dai maganganu ne masu faɗi akwai kuma nau'i na biyu banda musalaha shi ne ake ce ma al'amnul am garin nan musulmai ke mulkinsa amma da yawa daga ciki ba musulmai ba ne shikenan zai mu ce to duk mutanen garin nan duk wanda ba musulmi ba mun amintar da shi ba wanda zai taba shi da komai ba wanda zai cutar da shi ba wanda zai isar da wani azazuwa gare shi wannan shi ma asali ne a addinin musulunci ko wancan a tsarin musalaha da ƙasa da ƙasa daban-daban ko wannan a tsarin al'amnul am idan ƙasa ta musulmai ne su amintar da waɗanda ba musulmai ba a ƙarƙashin wannan ƙasar nasu shine zaka ga zimmi muahidi da sauran waɗannan dai lafuzza da aka san su a cikin shari'a kuma kowanne da yanda shari'ar musulunci ta wajabta kyautata masa ta wajabta mu'amala da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan ba a yadda muku ku yaƙe su ba ko ko waɗanda suka zo muku su fa ba za su iya yaƙin nan ba kawai suna da raunin zuciya ba zai yiwu sun tabbatar muku wallahi ba za su yaƙe ku amma kuma ba za su haɗa kai da ku a yaƙi abokan gabanku ba su dai suna nan a gefe ba za su shiga kowanne ba to wannan suma Allah subhanahu wataala yace suma dukansu istisna'i ne ba za ku yake su ba yace da Allah ya so walau sha Allah la sallatahum alaikum falaqataluukum da Allah ya so sai ya daura su akan ku sai su yake ku amma Allah ya shigar musu da wannan raunin zuciyar ya shigar musu da wannan jin ba za su iya yakan naku ba suka kyale ku to saboda haka idan suka kyale ku fa in itazaluukum falam yuqatiluukum wa alqaw ilaykum as-salama idan suka janye suka kiya kanku suka tabbatar da sun yarda sun amince ku zauna lafiya da su wanda shine asali kamar yadda nake ta faɗa to Allah subhanahu wataala bai yarda ku yake su ba sai ta jido
sadaduna aqamin yuriduna an yamanu wa yamanu qawmahu kullama فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون آخرين ذاك سامي وسو يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم سنة سنة su zo su nuna maku su suna tare da ku su koma su nuna ma jama'an su su suna tare da su kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha din lokacin da aka dajawo su aka dawo da su zuwa cikin fitina kafirci kenan urkisu fiha sai su fada su kutsa cikin fitinan su fada mata da karfi watan dai dama ba imani suke da shi ba fa in lam ya'tazilu idan basu janye maku ba wayulqu ilaykum assalama basu amince su ba ku zaman lafiya ba waya kufu aydiyahum basu amince su kama hannunsu daga yakanku ba fakhuzuhum waqtuluhum haythu thaqiftumuhum ku kama su ku kashe su atan ku yake su kenan duk inda kuka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wadannan su ne wadanda muka sanya muku watan sultan Allah ya daura ku akan su ya sa muku sultan mabayyane watan karfi fifi ko bayyananne akan su wannan ayoyin an ce ko wannan ayar ta sauka ne akan Ghaffan da Banu Asad wasu kabilu biyu kafin su musulunta daga cikin kabilun Makka sun kasance munafukai tare da al'umman musulmi za su zo su nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai su suna tare da shi sun musulunta ba za su amintar da ba za su cutar da musulmai ba suna tare da musulmai da sauransu sai kuma su koma su fada wa kafiran Makka irin wannan magana cewa ai su ma suna tare da su ba za su cutar da kafirai ba suna tare da su da sauran irin wannan to Allah subhanahu wataala yace za ku same su watan wannan tun kafin su zo su yana cikin bada labarin gaibu na alqur'ani ko alqur'ani ya bada labarin za a yi abu kaza nan gaba kuma abin ya zo yanda alqur'ani ya bada labarin to wannan ma alqur'ani ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama labarin wadannan mutanen za su zo za su ce muku kaza 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 idan suka zo kar ku amince musu kamar yadda muka yi bayani ne jiya su muzabzabina ne suna sun rasa wane ne zai nasara suna son duk wanda yayi nasara kada su sami matsala saboda haka za duk wani ko barayin kowa za su je su nuna mashi suna tare da shi wal iyazu billah Allah subhanahu wataala yace irin waɗannan duk da a zahiri ba su yake ku ba to amma a matsayin mayaka ne suke tare da ku domin suna taimakon wanda yake yakan ku akan yakan ku saboda haka irin waɗannan idan kuka sami dama a cikin yaƙi kar ku kyale su ku ce ai sun ce ba za su cutar da mu ba saboda kun san cewon kuma sun ce wa abokan gaban ku suna da alƙawari watan dai ɗan leƙen asiri kamar yadda muka yi magana a cikin yanayin yaƙi waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku sultan watan ya sanya muku iko da fifiko na ƙarfi cewon Allah ya ɗaukaka ku a kansu in an zo yaƙi Allah ya ba ku nasara a kansu a cikin yaƙi na'am
ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fasaha raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlin illa an yasaddaqu fa in kana min qawmin adun lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qawmin adun
lakum wa in kana min
qawmin baynakum wa baynahum nifaqun fadiyatun musallamatun ila وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا illa khata Allah subhanahu wataala yace mu'mini bai dace da shi ba ba zai yuyu ba ya kashe mu'mini sai dai kuskure waman qatala mu'minan khatan fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu wanda duk ya kashe mu'mini akan kuskure to zai enta wiyayi zai enta raqaba zai enta bawa mu'mini zai kuma bada diya wanda za a hannata ta ga ahalinsa shi wannan wanda aka kashe sai dai idan suka yafe suka ce ba za su karba ba fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina idan ya zama daga cikin abokan gaba ne cikin makiya ne cikin abokan yaki ne wanda ake yaki da su wanda aka kashe din ba a fagen yaki ba abokan yaki ne amma ba ana cikin yaki ba sai wani yaje ya kashe shi ko kaman bayan yaki ya lafa ana zauna wani mudda haka sai wani yaje ya kashe ɗaya daga cikin waɗancan to fata hariru raqabatin mu'mina zai yanta bawa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ya zama kuma daga cikin wasu mutane ne wanda akwai alƙawari na zaman lafiya da ku ba musulmai bane amma da alƙawarin zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina to zai bada diya zai miƙa ta ga iyalansa ga mutanen wannan mutumin sannan kuma zai yanta bawa kaman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wanda bai samu ba bai sami wannan wato raqaba din ba wanda zai yanta ba to zai azumci wata biyu jere wannan domin Allah ya yafe masa tuba ne ga Allah subhanahu wa ta'ala daga wajen Allah domin Allah ya yafe masa Allah subhanahu wa ta'ala lallai ya kasance masani kuma mai hikima a cikin abin da yake aikatawa idan muka kula ayoyin nan suna magana ne akan kafin nan kan yaki da kisa fa khuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum fa khuduhum waqtuluhum haythu saqaftumuhum sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana wannan fa ai ta kashewa ai ta kashewa ba asali bane shi wannan yanayi ne na yaki amma idan ana yanayin zaman lafiya to kowanne yana da hukuncin sa mutane kala uku ne ko dai mumini ko kuma kafiri na yaki amma ana cikin zaman lafiya ko kuma kafiri na amana to duk wanda aka kashe a cikin waɗannan an yi laifi idan ana zaune lafiya amma me yake wajaba menene akan mutumin da yayi wannan kisan to shine wannan ayan take mana bayani sawa'un kisan nan na kuskure ne ko kisa na gangar kamar yadda zamu gani a ayan da za ta biyo wannan dan haka kisa ba asali bane addini addini ba yana umurni da kisa bane yaki lalura ne dan kare al'umma daga zaluncin azzalumi idan bayan nan to duk wanda ya kisa sawa'un musulmi ya kashe sawa'un wanda ba musulmi ba ya kashe sawa'un wanda ba musulmin nan ba amintacce ne ko ba amintacce ba to akwai hukuncin da shari'a ta tanada ga wanda ya aikata wannan aika din wannan ayoyin ko wannan ayar tana da kissa kissan ta an ce lokacin da Iyash ibn Abi Rabi'a ya musulunta ya gudo Madina ya hijira zuwa Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai dan uwansa li ummi shine Abu Jahl Amr ibn al-Hakam shi kuma Abu Jahl yana da kanwa Amr ibn Hisham afwan yana da kanwa yana da kani wanda suke uba daya al-Harith ibn Hisham sai ya dauko Harith din suka zo Madina suka zo suka lallashi Iyash cewan wallahi ga mahaifiyansu can saboda mahaifiyansu daya da Abu Jahl shi Iyash ibn Abi Rabi'a ba kowa da nashi ga mahaifiyansu can taki sha ba lafiya tana son ganin shi ya zo ya je ya ganta sun amintar da shi ba za su cutar da shi a addinin sa ba suka yi ta mashi dai alƙawurra na ƙarya lallashi shikenan yace bari ya je ya ga mahaifiyansa ya bata hakuri tunda la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa asma'u na'am sili ummaki ko barri ummaki saboda haka ya tashi ya tafi ya bi su suna zuwa makka da shi sai suka kama shi suka daddaure suka sa shi a daki suka yi ta'azabtar da shi in wannan yayi masa bulala ya zane shi ya gaji wannan ya dauka ya zane shi to saboda haka sai shi yace to kai dai Harith wannan Abu Jahl yayana ne maman mu daya in yace yana duka na saboda yana mun ladabi ne dan shi yayana yana da dalili to kai Harith dan me kake duka na laifin me ne maka to wallahi in Allah ya ce ta yi kubutar da ni na gamu da kai a ko ina ne sai na kashe ka ana dan yana daure Allah ya shigar da mu imani zuciyar Harith ya musulunta ya koma Madina ya je ya musulunta shi kuma daga bayan sun kwance shi daga wannan azaban ya sami yanci ya dawo sai ya hadu da Harith bai san Harith ya musulunta saboda haka ya sa takobi ya shahadantar da shi to bayan abin da ya aikata a kansa shine ya je wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan an bashi labarin ai ya musulunta ai musulmi ne ya je wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan koken nasa sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayoyin ko ya saukar da wannan ayan dan haka dai wannan ayan tana magana akan cewa girman laifi na mutumin da ya kashe mutum ko mun sani malamai har sabani suka yi shin amma wannan inda gangar ne dan zamu gani a ayan gaba sun yi sabani wai shin Allah ma zai yafe ma mutum ko ba zai yafe ba idan ya kashe mutum ba shi sabani akan kowane laifi Allah zai yafe ba matukan mutum na cikin musulunci kowane laifi ya aikata sai kisan kai kuma kisan kai da wanda ya kashe da bindigarsa da wanda ya kashe da sihirinsa da wanda yake zaton addu'a ne ma yayi sirrinsa kenan ko ya dauki sirrinsa ya ja ya kashe dukansu makasa ne illa kawai ya danganta da hukuncin shari'a akwai wanda shari'a ba za ta yi masa hukunci kai tsaye a nan duniya ba amma bai dauke mashi laifin kisa ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, ba zai yuyu mu'mini ya kashe mu'mini ba sai dai da kuskure, amma ba zai yi da gangar ba. Man qatala mu'minan khat'an, so da haka idan kaga mutum yana da abun musulunci ya zo ya kashe musulmi to ba mu'mini bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi kuma wannan nafahu Allahu an hayyizil wujudin, wato ba Allah yana cewa kada mu'mini ya kashe mu'mini bane, balle a ce a'a in ya kashe ya aikata abinda aka hana shi, a'a abinda Allah yake cewa mu'mini ba zai kashe mu'mini ba, ya kore ne, nafi ne ba nahyi bane, ya kore faruwar mu'mini ya kashe mu'mini ne. Saboda haka a mu'mini ba zai dauki takobin sa ya kashe mu'mini, sai za a iya ce a to ai ga sahabbai abubuwan da suka faru a tsakaninsu da sauransu, to wannan duka yana cikin babin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe kuma ya hana halshen mu shiga cikin bincike a kansa. Amma asali mu'mini yana cikin sifansa na mu'mini ba zai kashe mu'mini ba, ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsananta yake cewa idan taqa muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar, Allah ya kare mu. Wa man qatala mu'minan khat'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, wanda shahadantar da mu'mini ya kashe mu'mini da kuskure to fa tahriru raqabatin mu'mina, wajibin sa ya entar da wiyaye, ya entar da bawa mu'mini. Anan kaga Allah subhanahu wata'ala wato cikin hanyoyi ba wani waje da Allah subhanahu wata'ala ya ce mallaki bawa, amma wurare ba iyaka a cikin kafara da Allah subhanahu wata'ala ya ce entar da bawa. To da haka ashe asali yanci ne a rayuwa, Allah subhanahu wata'ala ya kawo musulunci ne dan ya yaɗa yanci a tsakanin dan adam. Amma kamar yanda ne duk muka sani, Allah subhanahu wata'ala bai so ya ce wa mutane, mutanen nan da suka kakkama suka mayar mallakan su rana ɗaya a ce duk ku yanta su, ku rabu da arzikinku gaba ɗaya ku rabu da, kuma sannan tsarin ginin zamantakewan al'umma a lokacin ba zai yuyu ba saboda ba bawan. Idan ba bawan, ban san ko an fahimce ni ba, wato a wancan lokacin zamanin da ke da bayi, duk wani aiki da ƙananan mutane suke yi yanzu to bayi ke yi a wancan lokacin. Bawa ne ke hidima a cikin gida, bawa ne ke aikin girki, bawa ne ɗan aike, bawa ne mai ƙwadugo a gona, duk wani aiki da wani dai ƙaramin mutum wanda ake ɗan biyan shi ɗan lada ajir ƙarami ya je ya yi, to bayi ke yin wannan aikin. To rayuwar ɗan adam tana buƙatar, kuma wannan ba wai a diyan addinin musulunci ba ne, a tsari ne na rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a wannan lokacin. In ka ga mutum da mutane a gona suna masa aiki to bayi ne su, to ka ga ba za a zo rana ɗaya a ce a hana bawa, to duk wannan ƙananan ayyukan wa zai yi? Don haka dole civilization ya zama ya bi a hankali wajen canza wannan tsarin na bauta, ta yanda ɗan adam zai zama ya sami wanda zai taimake shi cikin waɗannan ƙananan ayyukan ba tare da bawa ba ne wannan mutumin. To shi yasa addinin musulunci ya sa a riƙa rabuwa da bayi a hankali a hankali, saboda haka sai a riƙa nemo wasu hanyoyi da za a riƙa samu isti'aba da wannan aikin da bawa yake maka, to sai a riƙa nemo hanyoyin da za a sami waɗanda za su yi alhali ba bayi ba ne. Mun sani kuma ko Bature da ya shigo Afirka abin da ya kawo shi kenan, neman wanda za su yi masa wannan ƙananan ayyuka. Kuma har yanzu kawai suna ne cewa ba bayi a aikace a takarda a rubuce, amma a aikace har yanzu ana mu'amala da mutane da yawa a ƙasashen da ake da'awan suke da'awan ci gaba, ana mu'amala da mutane da yawa mu'amalar bayi har yanzu. Ko za ka ga ɗan adam ne amma ba ya da haƙƙoƙi irin na sauran 'yan adam, suna can muna karantawa muna gani a documentaries yanda ake yi a irin manya-manyan kamfanoni ɗin nan da manya-manyan gonaki na sugar na shinkafa da suke kasashen turawa yanda ake bautar da dan adam kaga mutun yana ciki yana aiki shekara da shekaru an kwace passport din sa ladan sa ma ba a bashi a hannu sai da dan bashi dan abin da zai yi bukatun shi na lalura sai bayan an karar da karfin sa gaba daya sai a mayar mashi da takaddun sa na tafiya lokacin zai iya fita daga cikin gonar kila yana cikin gona shekara 20 30 bai taba leko waje ba haka kuma har yanzu a kasashe da yawa wanda suke da'awan ci gaba sun sumalil asaf kasashen musulunci suna daukan mutane da sunan ma'aikata kaga ma'aikaci yana cikin gida bai taba leko waje ba shekara 3 4 5 yana zaune an kwace duk takaddun sa na rayuwa yana aiki kaman inji kaman bawa dama dai bawan ne an kawo shi an saye shi an maida shi bawa ne a hakika a aikace to duka wannan abu ne da yake nan duk da dai ana ta da'awan wayewa da civilization sauransu amma duka wannan abubuwa ne da har yanzu dan adam yana yi da sunan wayewan da yake da'awan wayewan ya waye din to addinin musulunci dai yayi umurni da rabuwa da waɗannan bayin da ɗan tasu shahararren maganar sayyidina Umar da duk mutane suka sani mata ista'badtumun nas wa kad waladatuhum ummahatuhum ahraran ko yaushe kuka bautar da mutane alhali iyayensu sun haife su ƴaƴa daga babu wani asali a cikin bautar da dan adam nan kuma annasa aka ce bi sarfin nazari anil intima'at addiniya Allah ya ganar da mu a wanda ya kashe bawa mutum mu'mini to zai enta bawa sannan kuma zai bada diyya bada diyya asalin shi wanda ya fara yin shi Abdul Muttalib ne da wannan adadin raqumi 100 amma kalmar raqumi 100 ina son mu fahimta ya danganta ne idan mutanen ma'abuta raquma ne domin yanzu a ce ka zaka bada diyya raqumi 100 ya zaka ka samu raqumi 100 malamai sun yi maganganu da yawa akan nau'o'in wannan raquman yaya raqumin zai kasance ko a mafi yawa dai sun tafi akan muhammasa ne raqumi 100 din za a bada jaf'a guda 20 shine raquma yar shekara 4 wanda ya shiga ta shiga shekara 4 za a bada hiqqa guda 20 ita ce raquma wanda ta kai shekara 3 za a bada bintu labun guda 20 ita ce raquma wanda ta cika shekara 2 za a bada bintu mahad guda 20 ita ce raquma wanda ta shika shekara 1 sannan za a bada ibnu labun wato namijin raqumi dan shekara 2 guda 20 wannan shine kafaran kuskure shine tauze ko da yake akwai maganganu in fact akwai hadisi ma duk da wannan taqsim din shine taqsim din jamhurin malamai akwai wanda suka tafi akan at-taqsimul murabba amma dai wannan shine jamhuri kusan ulama'ul amsar gaba daya in an ce fuqaha'ul amsar na san an san wa ake nufi ko malaman al-madhahibul arba'a din nan da wanda suka dibiye su a gaba ɗayan sun tafi akan wannan taqsim amma kuma akwai hadisi sabanin haka wanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaton yana cikin sunan Tirmidhi kuma ingantacce yake cewa za a bada hiqqa 30 za a bada bintu labun 30 za a bada bintu mahad 30 za a bada ibnu labun 10 hadisi ne ingantacce amma ba akan shi aiki yake ba al-imam al-qurtubi ma ya faɗa a tafsirin shi yace hafabi yace dukkan malamai bai ga malami ko ɗaya da yake aiki da wannan hadisin ba Allahu a'lam dalilin su na rashin aiki da zahirin hadisin kila suna da wani hujja da suka ga wata illa a cikin zahirin hadisin amma dai wannan yana nuna mana watan fuqaha yanda suke mu'amala da nusus ka san dai malamai ba za su taru gaba ɗaya su bijirewa hadisi ko a ce sun jahilce shi ba sun san da shi amma dai wata karina wata latifa ta sa ba su aiki da wannan hadisin a yanda ya zo a haka ba to wato dai raquma ake bayarwa ga shine asali shine abinda kuma mun san dai asalin yanda aka samu bayar da raquman nan ko daga lokacin da Abdul Muttalib ya so ya iftida'in ɗansa Abdullahi bayan yayi alƙawarin yanka shi idan Allah ya bashi ƴaƴa 10 kuma saham ya fada kan Abdullahi kuma yayi ta kokarin iftida'in shi raquma dan da asali raqumi 10 ne to amma Abdul Muttalib shi ya mayar raƙumi 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kuma ya bar abin a yanda Abdul Muttalib ya aje shi anan umman qatala mu'minan khat'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu ada alqur'ani wa inda aka fadi menene diyatun din da alqur'ani Allah dai ya ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi menene diya to dole sai ka koma hadisi da maganganun malamai da aka masu ganin cewa ba za a iya wadata dogara da alqur'ani wannan ma yana cikin kalubalen su wannan ayar domin wannan ayar ba za ka sami hukuncin ta a cikin hadisi ba a cikin alqur'ani ba sai ka koma hadisi sannan kuma idan mutanen ba ahlul ibli bane ba ahlul dhabi wal wariqi bane idan filani ne shanu gare su ya za a yi shi kuma babu a hadisi sai ka koma maganan malamai kai har din ma ba hakan ba har dukiyan ma babu a hadisi babu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'i wanda yace a dinya na rai dinari 1000 ko dinya na rai dirhami 1012 ba hadisi marfu'i akan haka ijtihadi ne na sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya kawwama raquma 1000 a wannan lokacin yaga nawa za su iya kamawa ya kawwama su watan ye value din su da dinari 1000 dan haka ba dan adam al'umma musulmi ba za su iya wadatuwa daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman yanda ba za su iya wadatuwa daga istinbat din malamai ولو ردوه الى الرسول والاولى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فلاس يا وداتوا daga istinbat na wadannan malaman domin su iya aikata addinin su ba a kamar yanda muka fadi idan ba mutanar ba ma abuta raqumi bane kamar yanda muka sani ana dai fadi da raqumi shine asalin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma su mutane ma abuta raquma amma yanzu in zaka zo kana wannan bayanin da raquma da sauransu balle ma da yanda suke da tafasil din su ai zaka iya kara da kasa gaba ɗaya baka samu irin wannan raquman ba saboda haka mafi sauki sai a nemi kwatan kwacin su a kima kiman kuma an yi kiman su da zinari da azurfa to amma darajar azurfa ya zo ya lalace saboda haka yanzu azurfa 1012 baya daidai da kuma dinari 1000 darajar sa ya fadi kwarai saboda haka ba za a sai malamai suka daina amfani da azurfa daga baya bayan darajar shi ya fadi shi ma dinarin da darajar zai fadi za a ƙara komawa a taqwimin raquma kuma kila a wani wuri zaka samu raqumi 100 ya wuce dinari 1000 a wani wuri kuma zaka samu raqumi 100 bai kai dinari 1000 ba ya danganta da darajar raqumin a garin ko a ƙasan misali har yanzu a irin su Niger raqumi da Nigeria ma kila ana samun shi kila irin su 300 da wani abu amma a din asalin kasar raqumin Hijaz su Saudiya yanzu raqumi in kana so sai ka cire kaman kila miliyan 1.5 kila ko miliyan 1 dan ka sami raqumi to kaga ashe value din yana bambanta kenan to asali kuma addinin musulunci adalci yake umurni da shi dan haka dai duk da haka za a yi amfani da wannan darajar na zinari saboda shi yafi kama da tabbata bai cika canzawa ba daga waje zuwa waje ko darajar sa ina da wani jumla mu'tarida ina da wani ijtihadi to ko in ce dai ban san me zan kira abin ba dan ban kai nayi ijtihadi ba amma ina da wata fahimta ina zato na taɓa fadin ta anan ina zato amma fahimta ta ce ni kadai amma ina ganin da za a aikata ta za a huta daga matsaloli da dama amma fa ba wajen wani naji ba matsalar ribadin nan bashin banki da ruwa da menene da sauran su akwai hanya mai sauki da za a magance masa illa hanyar kawai akwai dan sabani ne na malaman fiqh a ciki shi kuma sabanin malaman fiqh abu mai sauki ne rahama ne si'a ne ga al'umma imamu malik bai yadda ba amma imamu shafi'i ya yadda da irin wannan mu'amala ni ina ganin haka yafi dacewa a mu'amala a gani na shi zai rika zama la darara wala dirara domin irin dukiyar mu kudin mu currencies din mu kamar na Nigeria wanda yake rawa hawa da tashi irin wannan akwai rashin adalci karanci kudin mutum miliyan 1 a daidai lokacin da yake daidai da dinari 10 misali bayan wata 6 ka dawo mashi da wannan miliyan 1 yana daidai da dinari 8 ko kuma haka kudin yake to maimakon wannan in ka zo zaka yi bashi a banki maimakon su baka naira shikenan sai a bincika gold nawa ne sai karanci gold ina san rancen kudi naira miliyan 10 maimakon a baka rancen miliyan 10 sai a duba gram nawa ne na gold zai baka naira miliyan 10 idan aka san gram nawa ne sai a baka rancen wannan gram din a takardu duka gram din gold aka ranta maka idan aka ranta maka ka karba in ka so nan take gaba su kace su baka kudin in ka so kar ma ka karba kace su baka kudin wasu malamai sun yarda da wannan ba ku bani kudin to gram 10 din shikenan ka karbi kudi ka sa aljihunka ran da ka zo biya to fa ba kudi zaka biya ba gold zaka biya dan haka sai a bincika yanzu gram din gold da karanta nawa ne sai a baka in ka aka so ka bada gram din adadin da karanta in aka so ka bada naira na value din wannan gram din gold na adadin da karanta ba an zauna lafiya ba ba a cuci ne bayarwa ba ba a cuci wanda ake baiwa ba ni ina ganin wannan shine abin da ya dace banga malamai sun faɗa haka ba malamai in ba su faɗi abu ba to akwai wata illa da suka kalla amma dai illan bai wuce wannan ka'idar na sautin zari'a na ina da yake sabani tsakanin malaman malikiya da shafi'iya ba wannan kuma matsala ce mai sauki gaskiyar magana Allah ubangiji ya taimake mu alakun da halin zinari 1000 shine gram 4.20 4.20 ina zato ko da dugo 40 ko 50 shine domin kowane gram ɗaya kamar dinari ɗaya kamar yadda muka sani da dugo 20 kowane zinari ɗaya yana daidai da gram 4 ne 4.05 na gram shine dinari ɗaya to kaga in ka linka shi wannan gram ɗin 4000 kenan kila da dugo 20 shine zai baka dinari 1000 to kuma kiman sa shine diya na rai illa an yasaddaku sai dai idan su wanda za a ba su ce sun yafe ba sai an ba su ba waɗanda za a baiwa kuma kamar yadda muka sani su ne magada gwargwadon ansibansu gwargwadon rabansu a cikin gado haka za a baiwa sai dai idan wanda ya kisan shi kanshi yana cikinsu to ba ya da rabo ko? Ba ya da rabo idan misali mutum ne ya kashe ɗan uwansa da kuskure to in aka biya diya to shi ba ya da rabo cikin wannan diya waɗanda diyan kuma ya wajaba a kansu wannan mas'alar ita ce kadai mas'ala ɗaya a cikin addinin musulunci ko ko kila tare da wata mas'ala ta biyu wadda addini ya ɗaura wa wani laifin wani shike nan a musulunci wato ya ɗaura wa wani biyan alhakin laifin wani domin ƙa'ida a musulunci wala taziru waziratun laifin wani baya shafin wani amma annan wajen diyan rai to addini ya ɗaura wa dangi asaba
magada da asibci su ne za su fito da wannan a kisan kuskure banda kisan gangar in kisan gangar ne daga dukiyansa ne amma in kisan kuskure ne to magada da asibci su ne za su ba su ake ce ma aqila su ne za su hada wannan raƙuman su bada su fanshi a matsayin diyan laifin da dan uwansa yayi malamai suka ce har anan ma in aka kalla kallo mai zurfi za a ga ba wai addini ya daura musu laifi ne cewa basu kula da tarbiyyan dan uwansu ba sannan kuma basu kare shi sun hana shi aikata laifi ba domin duk da kisan kuskure sunan abin amma kisan kuskure yana da muqaddimat to inda ba a bar shi ya shiga cikin abin da zai aikata wannan wasu malamai suka ce a'a dalili tun da kisan da kuskure ne to sai aka ce mujtama sa hadu saboda a sami takaful ijtimai a sami karf taimakon juna a cikin mujtama ba da gangar yayi ba dai daga cikin mu ne yaje yayi accident da mota ko yaje ya dai wani abu ba da gangar ba to sai mu hadu mu hada karfi mu taimake shi kar mu bar ta shi kadai وديت المسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة إذن يزما دقا وسي جماعة نيوان دسكي مكي يونكو أبو كان يأكي تبو ذاكو بازو دياب كو أبو كان يأكي سنا يأك أونكو تيا ذاكو دوكو كديكو بازو kun karfa fesu kenan akan ci gaba da yakan ku dan haka shi wanda yake sare kan zai yi kafara zai azumi idan ba ya da halin yan tabawa amma ba maganan ba da diyya kuma ina fatan mun fahimta nan wajen akwai mas'ala muhimmiya ita ce baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi dan amfashi dan adam idan har Allah subhanahu wataala zai hana baiwa makiya na yaki kudi dan karka karfafe su ci gaba da yakanku to ina ga mutanen da dan zalunci da ta'addanci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kudi an hada musu kudi sannan za su sake shi ku hada kudi ku bayar a saki wannan mutumin haramun ne laifi ne idan a cikin kudin sa ya ga dama shi da kansa ya cire cikin kudin sa ya fanshi kansa to wannan ya ga dama amma ba shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaban masa ba ko hadisin Abu Huraira na Muslim wani mutum ya zo ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya rasul Allah ara'aita in ja rajulun yuridu akhdha mali qala la tu'tihi qala fa in qatalani qala faqtuluhu qala fa in qatalani qala fa anta fil janna قال وإن قتلته قال فأنت في فهو في النار يا رسول الله wani mutun yazo ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutun ne yazo yana son ya kwace kudi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka bari ya kwata yace to ya rasul Allah in ya yake ni yace yake shi kai ma yace ya rasul Allah in ya nakashe shi ba yace ina wuta yace in shi ya kashe ni ba yace kana aljanna saboda haka bai halarta ba ka ba mutum kuma sannan wannan bayar da kuɗin wato a babin saddu zari'a babin toshe kafan barna daga cikin mafi girman hanyar toshe wannan kafan shine mutumin da yake wannan barnan ya san duk abin da zai yi ba za a bada kuɗin ba saboda haka a ƙarshe shi zai wahala ya barnan kuɗin shi na abincin da ya ba wannan mutumin ya barnan bullet din sakila da ya amfani da shi ya kisan da lokacinsa amma ya san cewa ba za a bada kuɗin ba wanda duk kuma aka zo aka kashe lokacinsa yayi Allah ya ji kansa da rama shahidi ne dan aljanna ne ina fatan mun fahimta to idan al'umma ta tsaya akan wannan ka'ida da musulunci ya aje za a magance wannan bala'in amma matukan dan adam zai mutane za su ci gaba da bada kuɗi don su fanshi nasu to matukan waɗannan wanda ake ba kuɗin za su ci gaba da amfani da kuɗin don nemo wasu makaman don ci gaba da firgitar da mutane da mai da abin da ya tsayayyen sana'a wanda har zai zo ya fi ƙarfi jami'an tsaro ya fi ƙarfin kowane irin hanya da za a bi don a dakile shi don haka mafi girman hanyar hanawa shine saddu zari'atihi ya san cewa wallahi in ya kama mutum sai dai yaje ya yayyanka shi ya gunduwa gunduwa da naman sa amma akwai wani bawan Allah a katsina Allah ya ji kansa da rahma kuma yana daga cikin raunin mu ya kamata a ce wannan mutumin iyalin sa da ƴaƴansa da iyalin sa ba su ƙara shiga wahala ba kuma al'umma sun dauki nauyin su Allah ya sa an yi din ko wanda aka zo ana ciniki a cinikin sa shi da dangin sa ya karbi wayan a hannun barayin yace kar ku ba su ku bar su su kashe ni Allah ya ji kaina lokaci na yayi yay musu wasiya shikenan ba a ƙara jin labarin sa ba da al'umma duka za su koyi wannan to amma muna san rayuwa kwarai ga shahada Allah ya bamu shi kuma lokacin nan dole za a zo masa dole za a zo masa in baka tafi yanzu ba za ka tafi daga baya kuma ni ina ganin wannan dama ce ma ta mu gwada jihadi kila Allah ya kawo mana jihadi ne ko Allah ya kawo mana jihadi ne da arha idan har irin waɗannan suka kama ka to ga dama nan na jihadi kawai Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya karbi shahadar mu shikenan to idan al'umma suka tsaya akan wannan wanda kuma shine abin da wannan ayar take nuna mana fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahiru raqabatil mu'mina amma ba magana diyatun musallamatun ila ahli da zaka yi ka ba mutane kudi kuma ka karfafe su wanda za su zo su yaƙe ka su cuce ka wannan ya sha bamban da iftida'ul asir yana da hukunci shi daban ana cikin yaƙi a kama fursunan yaƙi daga cikin al'umma shi kuma hukuncin sa daban ne sabanin wannan da nake magana gaba daya amma shi daful mal lil bagi as-sa'il to wannan gaskiya baya da wata fuska ba wani dalilin da za a zo an mutane suna takura kansu suna wahalar da kansu dan su hada kudi su fanso soyayyen mu da rayuwa da soyayyen mu da ƴan uwan mu yasa muke haka amma gajiyawa ne ba abin da yafi kamata ba kenan Allah ubangiji ya kawo mana karshen waɗannan fitintunu bayin kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina idan ya zama daga cikin mutanen da akwai alƙawarin zaman lafiya ne da tsakanin ku da su kafiran amana to su za a bada diya diyan nan bai kai diyan rabi ne na diyan mu'mini musulmi idan ahlul kitabi idan ba ahlul kitabi bane mushrikai ne to sulusa al-ushr za a bari to wannan dai matsala ne da malamai suke maganganu da yawa amma akwai ta matsala da tafi waɗannan muhimmanci sai dai lokaci ban san ko zai taimake mu ba zan barta zuwa gobe shine matsalan diyan mace a kisan kuskure za mu bar wannan matsalan insha Allah zuwa gobe tana da muhimmanci kwarai ban san abin da ya rage na minti biyar kuma na san akwai tambayoyi zai ishe mu ba dan haka za mu hakura a diyan mace a kisan kuskure matsala ce muhimmiya a wannan yana tambaya don Allah ya halatta mutum yana bin mazhabar malikiya sai ya dauki hukunci a wata mazhaban kamar shafi'iyya saboda hukuncin da yafi sauki idan ya kai makamin istinbat ya gano hujja ya gano dalilan da malamai suka sa suka karbi wannan da sauransu babu laifi amma idan kawai dan bibiyan sauki ne to ba kyau ana kiran abin talfiki babu kyau wannan tambayan wajen alƙali za su ji tambaya ne da ya shafi li'an dan haka da Allah su je wajen alƙali wato mutumin da ya yi wa matan shi ƙazafi cewa ɗan da take ta haifa ko yake cikinta ba ɗansa ba ne da Allah su sami alƙali Allah ubangiji ya kyauta za a yi wa yarinya karama ƙarin gashi saboda ado
to ba ni da wani nassi da yace za a yi ko ba za a yi ba amma a zahiri haka ban ga wani illa ba ban ga wani illan yi ba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana sinfani min ahli nari lam arahuma nisa'un kasiyatun ariyat ru'usuhunna ka asnimatil buhut ko la yakunna jannata wa la yajidna rihaha kuma sannan alwasilatu wal mustawsila a wancan daya hadisin to duka dai malamai sun yi maganganu to amma ni in an bar ni zan ce ba wani abu zan ce ba wani abu yarinya karama ce kwalliya ne dama gashin nata ba wai wani dan sha'awa wani zai gani ko wani abu ba ban ganin shi wani abu gaskiya ya halatta ga driver idan ga yin kaso kwarai ya halatta matsayin sallar wanda ya mace take tsallakawa ta gaban su ka san matsala ne ta sabani shi ketarawa ta gaban mai sallah gaba daya ba kyau hadisi yazo na Abu Huraira da ban da shi ma wasu sahabban cewa ina sanin na Abu Huraira din ne cewa mace tana karya sallah in ta ratsa ta gaban mutum ko sai da tuna Aisha tace shine dalilin ma da yasa ta kawo wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wayya mutaribatun baina yadayhi idan zai yi sujada ya dauke kafanta idan ya ta dago daga sujada kuma ya mayar mata da kafanta ta ci gaba da baccinta saboda haka dai shi itirazin gaban mai sallah gaba daya ba kyau wanda ya yi itirazin kuma na mace da sauransu matsalan sabani ne abinda muka sani a mazhabin malikiya ya tambaya game da daga muryar mace a mazhabin malikiya shine daga muryar mace yana daidai da sirrin namiji bacin abinda kila mutumin da yake mulafik da ita zai iya jinta amma ba za ta daga murya yanda gari za a ji ta ba na san matsalan sabani ne amma dai na faɗi fatawa mashura a malikiya ya ce meye bambancin observation dina da nayi yanzu akan gold da kuma bambancin rancen dala a mayar da dala kwarai ai da abu ɗaya ne idan ka zo ai dama bai halatta a ranci dala a mayar da naira ba bai halatta ba dama wannan kaulan wahidan to idan ka zo zaka ranci kudi naira to ana tsoron saboda dala ta dan fi stability sai a ce a'a naira kake so amma mu dala za mu baka in muka baka dala sai mu canza sai mu baka naira a valun wannan dala din a wannan lokacin idan ka dawo mu ma kiman dalan mu zaka biya mu dashi ba laifi a lissafin kiman dala a mazhaban Shafi'iyya sai a ce mun saya abin da ya bi dacewa ka canza dalar yanda ka karbe ta ka dawo da ita ka mika ta su ma su baka dalan ka karba tukuna sannan ka canza ta shine abin da ya fi dacewa ai dama ni na fi ganin haka shine daidai amma irin kudaden mu da suke hawa da sauka sosai akwai rashin adalci kwarai a cikin mu'amala da yake faruwa a lokacin da ko muna kokarin mu kula da adalci ne muka tsaya akan figa cewa in ka karbi 10 ka dawo da 10 amma ka karbi 10 lokacin yana 10 ne ka dawo da 10 lokacin yana 8 ko da yake malamai sun yi istidrakin wannan matsalan suka ce idan bambancin ya kai sulusi to za a koma kima idan ka karbi naira miliyan 1 a 2010 sai ka tashi dawo da ita lokacin 2010 dala tana naira 170 ko da 60 ko da 80 misali sai ka dawo da ita yanzu 2021 dala tana kusan 500 to ba za ka dawo da naira miliyan 1 ba saboda darajar ta da ya kare ya lullunka kan sama to matukan karewan darajar ya kai 1/3 misali lokacin da ka karba yana 300 ne lokacin da ka dawo da shi ya kai 400 to ba za ka ce 300 za ka dawo da shi ba yanzu kuma kima za a koma ba figa ba value za a kalla ba figa din ba kuma ba riba ba ne wani ya ce ya sami jam'in zamantakewa bayan sallama wani zai iya bin sa so sabani ne ko suna ganin wani zai iya bin nashi amma dai ai bai sami jami'i ba mutumin da ya rasa ruku'u ai ya rasa sujada ko so da haka shi bai sami jami'i ba to amma masbukin da ya sami ma sashin jami'in wasu suna ganin wani zai iya bin nasa ba matsalan sabani ne kuma gaskiya akwai hadisi da ya nuna haka wani ya ce mutum ne yana azumin kafara sai tafiya ta kama shi zai iya ajiye azumin ba zai yi ba ba dalilin da zai sa ka ajiye azumin kafara in ka ajiye sai ka yi isti'nafi ko da dalilin azumin ramadana ne ko sallah waye kai ka kawo shi daidai lokacin sallah ai ka san lokacin da lokacin sallah ba zai yi tirazi ba sai karka kawo da yake akwai masaloli a game da ayin da muke cikin karanta wanda ba mu bayanin su ba kila mun sami lokaci gobe za mu bayani mutumin da ya zo sallah sai ya sami liman ya riga ya taso daga ruku'u na raka'a na biyu ba ya sami wannan sallan ba wato sallan juma'a saboda haka in ya zo shi liman ya riga ya taso daga ruku'u raka'a na biyu shi kenan shi bai sami juma'a ba a sallan azahar ta kama shi To wannan yayi wata tambaya da ni ban iya karanta irin waɗannan tambayoyin ba suna mun wahala ni ba filatani ne ya yi hakuri amma a takaice sashin da yafi muhimmanci a cikin tambayan shi shine inzal ba da sha'awa ba to wannan ba zai warware azuminsa ba azuminsa yana nan bai warware ba Allah kuma ya bashi lafiya a wancan cutar nasa da ya faɗa Allah ya warkar da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi magani cewa ya ma'ashar shabab an istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija abin da yafi kamata a karanta lokacin sallan gawa to matsalan sabani ne wasu malamai banda malikiya sun tafi akan kabbara na farko za a karanta fatiha na biyu za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uku za a yi addu'a ga mamaci na hudu za a yi addu'a ga sauran musulmai gaba ɗaya ga sauran al'umma amma dai an yi sabani wannan dai da yawa daga cikin malamai abinda suka tafi akai kenan addu'a mamacin ko mun sani ba kawai kai ta Allah ya ji kansa ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ma ko mun sa ba sai ka iya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu ba ba sai ka iya wannan ba kawai Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta ba na mutumin kirki Allah ka sa aljanna ne ma ko mun sa yayi Allah ya ji kansa yayi wani ya tambaya addini ya cika ko ana samun wani ƙari addini ya cika ba abin da zai iya zuwa ya ƙara addini shine amsan tambayan sa a takaice ya yi wani tambaya wanda yake yana buƙatar bayani mai faɗi cewa mutum zai iya bauta wa Allah da wani abu da Allah ya masa ilhama ko ya ganar da shi wato bautan Allah ba abautan Allah da komai sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya zo mana da shi amma idan addu'a ne kaman wani addu'a ka same shi ta hanyar ilhama ko ta hanyar wani to wai ce maka ba za a yi ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam itace ma suna jin sa yana addu'a su dauki addu'an su fara yi sannan sahabban malamai da yawa yanzu misali hadisi salatin nan na malaman Shafi'iyya wanda suka ce yafi kowanne salati اللهم صل على محمد عددا ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وكل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون wannan wani hadisi yazo da shi ba wani hadisi da yazo da shi amma malamai suna ganin cewa shine addu'an da yafi kowanne lada a ganin su malaman Shafi'iyya din
wanda muna yawan wannan bayanin ba lokacin da zan ta bayani akai ayi hakuri da ragowan tambayoyin zuwa gobe dan haka ba laifi mutum Allah ya ganar da shi wani addu'a yayi ko makamancin wannan shi abin da ake nufi da cikan addini shine ake sabani na ba mu misali a cikin sallar tarawihi ko Imam Malik da yace a ƙara rakawoyi su zama 37 na tarawihi ba yana nufin yayi ƙari a addini bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana 10 sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna 20 shi Imam Malik yazo yace to tunda mu ba Makka muke ba mu dawafi bayan hutun tarawihi to mu ƙara rakawoyi maimakon dawafin ba wani malami da yace yayi ƙari a addini ko yazo da wani abu duk wanda yace Imam Malik anan ƙari yayi addini jahili ne sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين